ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau muna nawa ne bakwai ne ko nawa muna takwas ga watan Rabiul Awwal hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam 1448 wanda ya daidai da 21 ga watan 8 shekara ta 2026 muna ci gaba da yin tafsirin alqur'ani mai girma a cikin suratul anbiya mun tsaya daidai aya ta 104 yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta 105 Allah ta'ala ya ce wala qad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha ibadiy as-salihun Allah mai girma da daukaka ya ce wala qad katabna fi zaburi lalle mun rubuta a cikin littafi wanda aka rubuta wato abinda ake nufi da littafi anan littattafai da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da su ga annabawa su ne zabur kama taura kama linjila kama alqur'ani mai girma min ba'di dhikri daga bayan zikiri daga bayan littafi na farko ma'ana mun rubuta shi a cikin littattafan da aka saukar da su bayan mun rubuta a cikin littafi magabaci wane ne littafi magabaci shine Allahul Mahfuz shine allo wanda yake tsarare da kuma wanda Allah ya ce wa indana ummul kitab ummul kitab aslin littafi kenan uwar rubutu wanda komai da komai na ciki abinda aka rubuta a ciki ya dace da abin da ke abkuwa bayan an rubuta shi muna ganewa ko to abin da aka rubuta a cikin zabur din abin da aka rubuta bayan an riga an rubuta shi a cikin Allahul Mahfuz annal arda cewa lalle ƙasa ƙasa wannan wanda muke rayuwa a kanta ko kuma ƙasa aljanna yarithuha ibadiy as-salihun Allah ta'ala ya ce bayina gyararru ingantattu managarta su ne suke gadanta don su wane ne bayan Allah na kwarai wanda dama Allah ya ce fa ulai kama alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin bayan Allah na kwarai suwaye bayan Allah na kwarai su ne waɗanda suke tashi tsaye da aikata abin da aka ba su umarni kuma suke nisantar abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana su su ne waɗanda suke gadan aljanna kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa ‘yan aljanna sun ce alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'ada mun gode ma Allah subhanahu wata'ala wanda ya yi mu gaskiyan alkawarin shi ya yi mu alkawari kuma ya cika wa awrasana al-ardh mun gode ma Allah wanda ya ba mu gadan ƙasa aljanna natabawwa'u min al-jannati haythu nasha muna sabka mu tashi inda muka ga dama a cikin aljanna fa nema ajrul amilin kaga ya aljanna sun ce wa awrasana al-ardh Allah ta'ala ya gadar mana da ƙasa nan kuma Allah ta'ala ya ce yarithuha ibadiya as-salihun saboda haka kuma haka nan ne bayan Allah na kware su ne ya aljanna mutanen banza ba su shiga aljanna, sai mutunan kishi, sai mutunan kirki, sai managarcin mutum, sai bawan Allah ingantacce ke shiga aljanna. Jabu ba ya shiga aljanna, wanda ya rube ya lalace, ya yadda da kanshi ya lalace, ba ya aikin fari, ba ya na baki game da bauta ma Allah, ina za ya shiga aljanna. Aljanna ta mai aikin fari da baki ne, aljanna ta mai aikin yaji. Shi yasa karshen wancan aya Allah ya ce fa ni'ma ajrul amilin madalla da ladan ma'aikata, domin addinin musulunci addinin aiki ne. Shi yasa galibi din Allah ya faɗi imani sai ya faɗi aiki. Innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya, illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Duk inda Allah zai faɗi imani kuma zai faɗi sakamakon aljanna, sai Allah ya faɗa yake. To ba yadda za ka zamanto managarcin baba, bawan Allah gyarare, sai ka gyara zuciyarka, sai ka gyara bakinka, sai ka gyara idanunka, sai ka gyara kunnuwanka, sai ka gyara hannuwanka, sai ka gyara ƙafafunka. Ko ina sai ya zama gyararre, sannan ka tai aljanna. Ba za ka faɗa abin da Allah ba ya so ba, ba za ka riƙe cikin zuciya abin da Allah ba ya so ba. Muna ganewa ko? Za ka yi ɗauki. Sa'annan ba za ka kalli abin da Allah ba ya so ba, ko ka saurari abin da Allah ba ya so, ko ka taɓa abin da Allah ba ya so, ko kuma ka taka da ƙafafunka ka je wurin da Allah ba ya so. Da haka ne mutum yake zamanto gyararre, kuma ya zamanto duk ibadar da za ka yi Allah ya sanya ka yi ta. Duk ibadar da za ka yi, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koyar da kai wannan ibada din. A wannan lokaci za ka zamanto gyararren bawa. To da haka ne za ka samu gidan aljanna. Aya tana iya ɗauka abin da Allah yake nufi, cewa lalle waɗanda za su gaji aljanna su ne bayan Allah na ƙwari. Kuma aya tana iya ɗaukan cewa abin da Allah yake nufi cewa lalle ƙasa wanda za a gadanta bayina na ƙwarai, ana nufin mulki, shugabanci, waɗanda za su samu shugabanci su riƙe duniya, to su ne bayan Allah na ƙwarai. Muna ganewa ko? Cewa bayan Allah na ƙwarai, Allah ta'ala zai ba su mulki, Allah subhanahu wa ta'ala zai ba su shugabanci a kan ƙasa, kamar yadda muka gabatar da wurare guda biyu can baya a cikin suratul hajji. Mun karanto alladhina in makkannahum fil ardi aqamu ssalata wa atawu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Kuma mun karanto wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim. Cikin suratul nur, wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Allah yace alladhina yamakkanahum fil ard, wadanda idan muka ba su mulki a doran kasa aqamu salata sai tsaye da sallah, su su yi sallah kuma su yi ƙoƙarin lalle talakawansu sai sun tsaye da wannan sallah. Wa atawu zakata kuma su bada zakka, su su bada kuma su sa kowa ya bada, duk wanda yake da abinda za ya bada zakka sai ya bada. Wa amaru bil ma'ruf, su yi umarni da aiki mai kyau. Wa nahaw 'anil munkar kuma su yani daga mugun aiki. Walillahi 'aqibatul umur, kyakkyawan ƙarshe, kyakkyawan al'amurra masu kyau na ƙarshe zuwa ga Allah ne subhanahu wataala. Bana al'amurra gaba ɗaya ƙarshen su na Allah ne, Allah ne ke kawo ƙarshen su. Kaga wannan aya ta nuna Allah subhanahu wataala yana ba bayi na ƙwarai mulki, yana ba su shugabanci, waɗanda suka wato cika waɗannan sharuɗa ɗin cewa za su kula da ibada sosai, su tsaye da sallah kuma su sa a tsaida ta. A lokaci sallah ya ce kowa ya tai masallaci, kowa ya rufe shagon shi, kowa ya baɗake shi ya tai sallah, a samu hayatul amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkari, wato kwamitin da ke kulawa da umarni da aiki mai kyau da kuma hannu daga mugun aiki. Wata aya kuma a cikin ta Allah subhanahu wataala yace wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu ssalihati la yastakhlifannahum fil ard. Allah subhanahu wataala yayi ma waɗanda suka bada gaskiya cikin ku kuma suka yi aiki mai kyau kaji kaga wa'amilu ssalihati cewa lalle Allah zai ba su zai daura su a bisa karagan mulki a doron kasa kamar yanda Allah ya daura waɗanda ke gabanin su a bisa karagan mulki kuma lalle Allah sai ya tabbatar musu da addinin su da yarje musu bauta mai dashi kuma lalle sai Allah ya musanya musu da aminci bayan tsoron da suke ciki. Allah ya ce ya budunani la yushrikuna bi shay'a su bauta mani kada su hada ni da kowa wa man kafara ba'da dalika wa ulaika humul fasiquna duk wanda ya butulce bayan wannan ya kangare ma dokan Allah. Allah ya ce waɗannan su ne fasikai. Saboda haka aya tana daukan ɗayan ma'anoni guda biyu ko wanda aka fassara ta yayi aljanna ba mai shigarta sai mutumin kirki haka ne ko? To haka ma mulki akan ƙasa ba wanda zai ci riba shi sai mutumin ƙwarai. Duk wanda ya mulki bai yi adalci ba, bai gyara ma mutane addinin su ba, bai kare musu dukiyarsu ba da mutuncin su ba da lafiyarsu ba da tsaransu ba, to wannan mutumin ya yi asarar mulki shi bai ci riba ba. Allah ya kiyaye mu. Da haka ne cikin aya akwai alkawari daga Allah subhanahu wataala cewa idan muka gyaru Allah subhanahu wataala zai ba mu shugabanci. Allah ta'ala ya samu dace. Sai Allah ya ce inna fi hadha lalle a cikin wannan alqur'anin la balaghun lalle akwai isa, akwai abin da zai kama ma ya isar da kai ya kai ka inda zaka tafiya, domin tafiya ce kake li qaumin abidin ga mutanen da suke masu bauta ma Allah subhanahu wataala. Wanda Allah ta'ala a cikin wannan aya yana yin yabo ga alqur'ani littafin shi mabawai, kuma Allah subhanahu wataala yana bayyana wato wadatuwa alqur'ani cikakkiya daga dukkan komi. Qur'ani ya wadatu daga dukkan komi, bai san kari bai san rage. Alqur'ani kuma ba a wadatuwa da shi, ba a ibada sai da alqur'ani mai girma. Ba za a gane addini ba sai da alqur'ani mai girma, domin shi ne littafin da Allah ya saukar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Shi yasa Allah ya ce inna fi hada lalle a cikin wannan, wannan da Allah yake nuni yana nuni ne zuwa ga alqur'ani mai girma. La balaghun lalle akwai guzuri li qaumin abidin ga mutanen da suke masu ibada. Masu ibada din nan waɗanda suke sallah da azumi da zakka da hajji da kyautata ma iyali, kyautata ma iyaye, zamantakewa kyakkyawa da makwabta, sadaka, karatun alqur'ani, zikirin Allah, ibadodi kala kala. To masu wannan ibadan wato a cikin alqur'ani akwai abin da yake zamantowa guziri gare su wanda zai kai su wurin Allah subhanahu wataala. Ka san tafiya ba guziri wahala ce ko ba haka ba? To guzirin mai ibada shine alqur'ani. To ba alqur'ani kullum yana karanta maka abubuwan da zaka ƙara ganewa ka riƙe ka yi aiki da su, domin tafiya ce kake zaka je wurin Allah. To tafiya ba guziri kuma kaga sai ka zamanto dan bara kenan. Wani wurin a ce kai ƙarya kake zanna, wani wurin wani ya tashi ya ce ba kai bane na gani wancan masallaci a takwa giranka, wani wurin kuma kai sa wani ya ce in dai wuri kaza za mu mutai ni ma can ne in rage ma hanya. Ya doke ka kuma, kuma in ya ka shiga motar shi baka kiya ba kenan da gaske kake yi. Yana yin in ya je garin ya yi kokari ya saka wata mota wadda za ta kai ka har inda za ka, kuma ya dauki wani abu ya baka kusurinka bisa hanya. In ka yi rashin sa'a kuma haka za ka yi ta yi, ka yi ta bara, ka yi ta maula, ka yi ta abin nan babu bambanci kana ta yi gaban za, yawa ka yi kwana da kwanaki duka kewa masallatan garin da za ka samu bi ba, fa zaka samu abin da zai zama gutsiri gare ka ba to alqur'ani mai girma in dai kai mai ibada ne in dai kai bawan Allah ne to yana zaman towa gutsiri gare ka wanda zai isar da kai zuwa ga Allah mahaliccinka wanda kuma idan ka isa wurin Allah wannan gutsirin ne zai ƙara taimaka maka kuma ya isar da kai zuwa gidan Allah na karama gidan aljanna saboda alqur'ani babban gutsiri ne babu gutsiri kamar shi wanda zai isar da kai zuwa ga mafi girman bukatunka wanda zai kai ka zuwa ga mafi fitan abubuwan da ka hinkwaɗayi a cikin rayuwarka da alqur'ani shi zai zama guzuri gare ka saboda haka masu ibada waɗanda su suka fi kowa daraja wurin Allah subhanahu wataala babu mai daraja kamar su to ba su da wata manufa bayan alqur'ani mai girma me yasa saboda alqur'ani mai girma shi ne wanda yake lamuncewa game da ya sanar da su Allah mahaliccinsu. Qur'ani shi ke sanar da kai wane ne Allah. Tun daga suratul Fatiha Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin. Godiya ta tabbata ga Allah mahaliccin kowa. Kaga wannan aya tana sanar da kai wane ne Allah. Rabbil alamin shi ne wanda ya duniya gaba daya. Arrahmanir rahim mai yawan rahama mai yawan jin kai. Qur'ani na ƙara sanar da kai wane ne Allah. Maliki yaumiddin mai mulkin ranar sakamako. Alqur'ani din yana sanar da kai Allah mahaliccinka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah kai kadai muke bauta ma kuma kai kadai muke neman taimakonka. Duk Qur'ani yana tunatar da kai mi Allah mahaliccinka. Yana sanar da kai hakokin da suke a kanka game da Allah subhanahu wataala cewa ba za ka bauta ma kowa ba kuma ba za ka nemi taimakon kowa ba sai Allah kuma Qur'ani shi ke sanar da kai sunayen Allah da siffofin Allah subhanahu wataala kamar yadda za mu gani Allah subhanahu wataala ya ce wallahu alladhi la ilaha illa huwa Allah ta'ala shi ne wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi alimul ghaibi wa shahada masanin boye da bayyane huwar rahmanur rahim shi ne mai yawan rahama mai yawan jin kai huwa allahu alladhi la ilaha illa huwa shi dai Allah subhanahu wataala shi ne wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi al-malik al-quddus as-salamu al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabbaru al-mutakabbiru سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فبك لا مسن الله سبحانه وتعالى مسن سنة ينشي مسن سنبو منشي عشان القرآن مجمع haka ma ayyukan Allah subhanahu wataala wa min ayatihi al-layl wa an-nahar wa ash-shamsu wal qamar la tasjudu lish-shamsi wa la lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun duk zamu gana al-qur'ani mai girma duk yana sanar da mu ayyukan Allah subhanahu wataala da kuma bada labarai na gaibi waɗanda sun riga sun wuce da alqur'ani ya lamunce ya gaya mana wannan kuma ya gaya mu da kuma kiran mutane zuwa ga hakikanin abinda ake ce ma imani da Allah subhanahu wataala da kuma dalilan da suke nuna yaqini game da cewa tabbas akwai Allah subhanahu wataala tabbas Allah shi yayi duniya duk qur'ani yana sanar da kai haka duk qur'ani na bayyana maka al'amurra gaba da waɗanda Allah ta'ala ya ce ayi al'amura gaba da waɗanda Allah ya ce kai duk Qur'ani yana bayyana maka su Qur'ani shine yake bayyana maka aibin kanka laifin da ke gare ka nan nafsal amaratun bisu lallin rai me yawa umarni da mugun aiki ce to al-Qur'ani dai yana bayyana maka laifuffukanka la yaskar qaumun min qaumin asa an yakunu khairun min خير منه ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Qur'ani duk yana bayyana maka aibubbuka, yana bayyana maka hasada ba ta da kyau, kyashi ba ya da kyau, kuma da abu ne da yake tare da kai. Bakin ciki ba ya da kyau, mummunan zato ba ya da kyau, duk Al-Qur'ani na koya maka waɗannan abubuwa, ka bar su, rabu da su. Da kuma mugayen ayyuka, irin su shirka, irin su kafirci, irin su munafici, irin su sata, shan giya, zina, luwaɗi, waɗannan mugayen ayyuka, duk Al-Qur'ani na koyar da kai cewa ka rabu da su. Ba ayyuka ne ba waɗanda in ka bi su za ka ta gida aljanna, ba wuta za ka an kai wannan ayyuka. Da kuma hanyoyin da za ka bi, da Al-Qur'ani yana ma bayanin su, hanyoyin da ya kamata ka bi a cikin ainihin sha'anin addinin musulunci, abubuwa da suke masu zurfi sai an yi tunani ake gane su, da kuma waɗanda ga sunan karara, da Al-Qur'ani yake bayyana maka wannan. Da kuma ba mutane tsoro daga biya hanyoyin shaitan, su ma ga sunan ba su da iyaka. Kuma Qur'ani yake bayyana ma mutum wato wuraren da shaitan yake shiga cikin jikin mutum. Da haka kenan, duk wanda Al-Qur'ani bai wadace shi ba, to babu abin da zai wadatar da shi. Duk wanda Al-Qur'ani bai ishe shi ba, to babu abin da zai ishe shi. Muna ganewa ko? To da haka nan Allah subhanahu wataala ya ce, inna fi hadha la balaghan liqaumin abidin. Al-Qur'ani rahma ne. Kamar yadda Allah ya ce, wa nunzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin. Allah subhanahu wataala ya ce, muna sassaukar ga Al-Qur'ani abinda yake waraka ne, yana warkar da mutane, yana warkar da zukata, sannan kuma rahma ne. Qur'ani rahma ne, tausayin Allah ne. Allah mai rahma ne, Al-Qur'ani shi mai rahma ne. To ga wata rahman nan kuma, Allah ya ce, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina. Kai ma da muka turo ka da Al-Qur'ani ya Rasulullah, kai ma rahman ne. Allah Rahmanur Rahim ne, Qur'ani rahma ne, manzo Allah ma rahma ne. Saboda haka rahma ce saman rahma, saman rahma. Wanda ya karba ya tsira duniya da lahira, wanda yake karba wannan rahma kuma ya tabi duniya da lahira. Allah ya ce, wa ma arsalnaka. Allah yana yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda shi ya zo da Al-Qur'anin da rahma ne, ya ce, kai ma ya Rasulullahi ba mu aiko ka ba illa rahmatan lil alamin, sai dan ka zamanto rahma ne ga talikai gaba daya, ga dukkanin halittu gaba daya. Duka manzo Allah rahma ne gare su. Saboda haka manzo Allah shine rahmat da aka yi kyautata ga bayin Allah mu'minai gaba dayan su. A cikin hadisi ingantacce manzo Allah na cewa, ana rahmatul muhda, ni ne rahma wanda aka yi bada kyautata ga bayin Allah. Saboda haka mu'minai waɗanda suka bada gaskiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun yarda, sun gamsu, sun karɓi wannan rahma din, sun gode ma Allah subhanahu wataala akan wannan rahma da Allah ya musu kyautata, kuma sun tashi tsaye da aiki da wannan rahma din, ma'ana sun yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Abinda ya sa su sun yi abinda ya nasu sun bari. Allah ya ce, wa ma atikumur rasulu fakhudhu, abinda manzon Allah ya kawo muku ku riki, wa ma nahakum anhu fantahu, abinda ya ne ku gare shi kuma ku bari. Wattaqullaha, ku ji tsoron Allah, inna Allah shadidul iqab, lalle Allah subhanahu wataala mai yawan tsananin hukuma ne. Saboda haka wannan rahma ta Allah subhanahu wataala karbata ake da Allah sallallahu alaihi wasallama, shine babban kyautar da Allah ya maka a duniya. Baka da kyautar da ta kai girman kyautar da Allah ya baka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Da haka masu imani sun karbi wannan kyauta, sun gode ma Allah, kuma sun yi aiki da ita. Dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai so ake ka tsaya kai ta yaban shi kadai ba, kai ta san shi kadai ba, ana so ka yabe shi, ka yabe shi, ka so shi, sa'annan kuma kai aiki da abin da ya koya maka. Gaba da yake so kai, ba so ake ka zabo wani ka bar wani ba, a'a, a ganka da abin da Annabi yake so kai kai, duk abin da Annabi ba ya so ka bari ka bar shi. Wannan yana nuna kana yabon manzo Allah kuma kana san shi, ma ba a same ka ba, kana yabon Annabi sallallahu alaihi wasallam, kana bayyana kana san shi, amma kuma ayyukan da yace kai duba kai ayyukan da yace ka bari duk baka bari ba to ina so yake da akwai so innal muhibba liman yuhibbu muti lalle masoyi yana da'a ne ga wanda yake so ko ba gaba saboda haka kuma ba daidai bane kai ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam kai ta biyayya gare shi amma ba ka san shi ba kai garanka ba ka san shi kai dai abubuwan da yace kai kake a dole sai ka ji kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ranka kana so kama Allah ne shi ma mun ba ka san shi kai ibada ba ta yi ba sai ka ji kana lokacin da kake sallah kana jin kaunarka da soyayyarka ga Allah subhanahu wataala to ba daidai bane a ce kawai kai sai dai kai ta aikata abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba kai ban shi ba ruwanka har ma kana iya hanawa ka ce ai bai kamata ba a kana biyayya ga manzo Allah kana yin koyi da manzo Allah kuma wani yazo yana yaban shi kace ba ai wani yazo yana magana soyayya shi kace ba ai to dukkan su Allah subhanahu wataala Allah ya yabi manzo Allah wurare da dama cikin Qur'ani masu tarin yawa wurare Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitu harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim aga yabo ne sibobi ne ga sunan wani wuri Allah ya ce fa bima rahmatin min Allah lanta lahu walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawli fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idha azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkil Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dai yabo ne Allah yake innal ladina yughduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum litaqwa wa lam anna fiikum rasulullah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal fuzuqa laysa lakum ar-rashidun bi yabo ne Allah yake to cike yabon da Allah yake yana koya ma kai ma ka yi shi ka yabo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wajibinka ne ka yabo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka yabo manzo Allah da fiye da yadda yake ba yawa ba za ka siffanta shi da abin da ba nashi ba ba za ka kara mai darajar da Allah ya bashi ba baka isa ba ba za ka iya ragewa ba kuma an ka ganin ka lalace kuma dole ka ji kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ranka domin daga son Allah sai nashi sai na wani abun kuma shine na biyu wurin soyayya daga Allah subhanahu wataala sai mai sallallahu alaihi wasallam to Allah subhanahu wataala yace wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai dan ka zamanto rahma ne ga talikai gaba daya kab al'alamina aka ce al'alamina kuma su ne mansi wallah duk wanda ba Allah ba saboda haka su kuma waɗanda ba su ba da gaskiya da manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama ba su karɓi wannan rahmar ba kuma sun musanya wannan rahma ta Allah da azaban Allah amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama rahama ga kowa rahama ne ga kowa wanda ya ba da gaskiya da wannan rahama ya tsira duniya da lahira wanda kuma bai ba da gaskiya da wannan rahama ba bai karbe ta ba to ya iya tsira duniya amma ranar lahira ba zai tsira ba albarkacin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya samu wannan rahama mutane bari magana Allah ya yi addu'a ya ce na roki Allah kada Allah ya masa ya mu al'umma ta azaba irin ta kari dangi Allah ya ce ba zai yi ba ai saboda rahama ce ta shi ko saboda yana da tausayi saboda rahama Allah subhanahu wataala Allah ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a tausaya ma kowa inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay Allah ya wajabta kyautatawa akan komi hatta dabbar da zaka yanka manzo Allah ya ce ka samu ka mai kai irin wanda ake ce ma ga ya majini na wuce kana yankawa kana har sai ka yanke ma bata zaba jini ba saboda tsananin kaifinta kana hulzawa kawai shi ka dauki daga jini sai daga baya za a biyo baya an gama amma ba yadda zaka ta gajirawa ba, kana rike min da Allah rike ba irin ta ba, wannan ka azabtar da dabba, ka azabtar da tsuntsun da kake yankawa, ka samu ka mai kai. Kuma aka ce idan zaka yanka dabba din kanka gwada mata kana kuda, ka bari sai ka kodo abinka. Idan ba ita kadai ba ce yawwata ka boye ta kattaga abin da za mu yawwata duk tausayi. Saboda haka tausayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yawa ke gare shi. Wannan aya ta bayyana cewa Allah ya aiko shi domin ya zamanto tausayi ga baki ɗayan duniya. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana imani da wannan tausayi na manzo Allah. Sai Allah ya ce qul innama yuha ilayya, ka gaya musu ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadai bani ana yi mana wa'ayi ne cewa annama ilahukum ilahuma, cewa abun bauta ku abun bauta ne guda daya, ma'ana babu wanda ya cancanci abota mai sai shi Allah. Dan haka Allah subhanahu wataala ya ce fa hal antum muslimun, shin za ku mika waya kuma, tambaya ce amma ma'anarta umarni ku musulunta muna, ku tsaya ku bauta ma Allah, ku rabu da bauta ma gumaka, babu alkhairi a ce ku jawo ku mika waya ga bauta ma Allah subhanahu wataala. Idan suka yi haka to su gode ma Allah subhanahu wataala wanda ya azurta su da musulunta, domin Allah subhanahu wataala ya masa babbar kyauta wadda suka samu, suka dace su bauta ma Allah shi kadai ba tare da sun bauta ma wani shi ba, kuma Allah ya yi masa kyautar da ta wuce kowace kyauta. Kyaututtukan Allah suna da yawa, amma mafi girma shi ne addinin Allah. Babbar kyauta Allah shi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kami, amma za da ni sharafan wa fakhra wa kittu bi akhmusi ataw thuriya dukuli تحت قولك يا عبادي وان صيرت احمدني نبيا. فرما الله سبحانه وتعالى cikin ramomin Allah shine addini, shine wanda in kai dadin shi ba zai yanke ma ba har sai ka shiga aljanna. Amma akwai kyaututtuka da yawa, su ma kyaututtuka ne, amma dai kyauta addini ita ce gaba gare su, eh ba a ce musu ba kyauta bane, to mun ba dai na kyauta Allah subhanahu wataala. Yawwa, da abin da Allah ya ba ba wanda ya sai mai shi, sai ya gode ma Allah akan shi. Amma ka sani duk kyauta in baka samu addini ba, baka samu ladabi da biyayya cikin addini, baka samu riko da addini ba, Allah bai azurta ka da damuwa da addini ba, duk abin da za ka yi ka tuna girman Allah da manzon Allah, ka tuna girman addinin musulunci, to ka yi asara cikin rayuwa. Allah ya kiyaye. To da haka Allah ta'ala yana kiran kafirai cewa su zo su karba addinin musulunci. Fa hal antum muslimun, shin ko za ku musulunta kuma. Fa in tawallau, Allah ya ce in sun ba da baya daga mika waya ga bauta ma Allah subhanahu wataala, to ka tsawace su. Fa qul azantukum, ka ce masu na sanar da ku, na gargade ku, na gaya muku. Ala sawa'in, akan daidai da daidai, ma'ana sani na da sanin ku game da azaban Allah subhanahu wa ta'ala za ta shida gare ku duk ɗaya ne, kamar yanda ba ku san ranar da Allah zai muku azaba ba, to ni ma ban sani ba, Allah bai sanar da ni ba. Saboda haka kar ku yarda ku saba ma Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya saukar da azaba gare ku, ku zo kuna cewa ma ja'ana min bashirin wala nadhir, na dai gaya muku in ba ku bauta ma Allah ba yau ko gobe ko jibi ko wata rana Allah yana yi muku azaba. Saboda haka ni na yi da hannuwana, na yi ta hakkinku, kar ku yarda ku dage akan saba ma Allah da taka dokokin Allah, to abin da ya same ku kar ku ce ban gaya muku ba, shi ne ma'anan aya. Sani na da ku dai ya zama ɗaya ne game da mi, game da gargaɗin da na muku, game da ban tsoron da na muku, na sanar da ku game da makomar kafirci ba ta da kyau, kuma ban koyi muku komai ba sai da na gaya muku shi dalla dalla. Saboda haka wato dabara ta rage ga mai shiga rijiya. In kun ga dama ku shigo addini ku rabu da kafircin da kuke yi, in kun ga dama kuma ku ci gaba, ni dai lokacin da azaban Allah za ta zo a baruwa na, abinda Allah yake ce ma manzon Allah kenan ya gaya musu sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Sai Allah ya ce wa in adri, kuma ka gaya musu ni ban sani ba, a qaribun shin kusa yake, an ba'idun ko kuma nesa yake, ma tu aduna, abinda yake muku alkawari da shi na azaba, domin mi saboda sanin hakarin yana wurin Allah, yana ga hannun Allah subhanahu wataala. Ni ba ni da komai daga cikin wannan al'amari na zuwan azaba, azaba Allah ne ke zuwa da ita ba ni ba. Muna ganewa ko? Wa in adri, kuma ka gaya musu cewa ni ban sani ba, la'allahu fitnatun lakum, tana yiwa, innahu ya'lamul jahra, yawa na ketare aya ko? Innahu lallai shi Allah ya'lamul jahra min alqawli, ya san bayyananne na magana, wa ya'lamu ma taktumun, kuma Allah ya san abin da kuke boyewa, duk abin da kuka bayyana Allah ya san shi, duk abin da kuka faɗa Allah ya sani, haka ma duk abin da kuka boye na magana ko na aiki duka Allah subhanahu wataala ya sani, babu wani abu da yake boyewa da sanin Allah. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama'i, lalle Allah subhanahu wataala babu wani abu da yake boyewa gare shi a sama ko kuma a cikin ƙasa. Wa in adri, ka ci gaba da gaya masa cewa lalle ni ban sani ba, la'allahu, tana yiwa ya zamanto fitnatun lakum, fitina ce gare ku, jarabawa ce gare ku, fitina shine gwadawa ko kuma ƙonawa, shi ake ce ma fitina, da larabci shine ka dora ƙarhe bisa wuta ko zinariya ko azurfa bisa wuta, domin wuta ta raba ta da daudar da ke tare da ita, ka dauki zinariya tsagwaranta ko azurfa din ko kuma ƙarfa, kake so wuta ta wanke mashi ta raba shi da dattin da baka bukata, da larabci shi yake ce mai fitina, tashi kaga ita ma jarabawa halacci. Allah subhanahu wataala yana jarrabanka da mi da walalar rayuwa, domin su raba ka da zunubanka, inda kaga wuta tana dafa karbi ta raba shi da abin da ba a bukata, to haka kai ma da jarabawa Allah yake kona sabon Allah da ke cikin rayuwarka, shi sha jarabawa take girgiza mutum, take wujiga-wujiga da mutum, kaga mutum ya gigice, kaga mutum ya mance ma ina hanyar makaranta take. Saboda ta yi nauyi, ta yi tsanani, kaga mutum bai san lokacin da ba za a barin gari ba, bai sani ba, sai ya gan shi wani garin kawai saboda wahala, abu da jarabawa ce, akwai wahala a cikinta. To Allah ta'ala ce ka gaya masu ban sani ba, jinkirta muku azabar da kuke gaugawa a zo muku da ita, mai yiwa ya zamanto jarabawa ce gare ku, wa mata'un, da kuma jin daɗi, ila hin, zuwa wani lokaci, ma'ana ku ci gaba da jin daɗi, ku ci gaba da more rayuwarku, Allah ta'ala ya muku talala, amma ba lokacin da azabar za su zo muku ba za ku ji daɗi ba. Allah ya ce qul rabbihkum, ko qala rabbihkum bil haqq, ko dai kun ko kuma kala dade ne, ko dai ka ce ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rabbi Allah uhkum bil haqq, ka yi hukunci da gaskiya, ma'ana tsakani na da waɗannan kafiran, ka raba mana gardama da ni da su. Sai Allah subhanahu wataala ya karba addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya yi hukunci tsakanin su tun nan duniya gabanin lahira, Allah ya azabtar da kafirai, Allah ya kama kafirai waɗanda suka yi adawa da manzon sallallahu alaihi wasallam tun nan duniya, kamar yadda ya faru a yakin Badar, kusan manyan Makka duk wannan rana aka kashe su, waɗanda suke tsananin adawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ran da aka kashe su, waɗanda ba kashen ba kuma suka arci, suka zuba da gudu tafiya mai nisa tsakanin Makka da Madina, wani bai tantance ba sai dai shi cikin Makka kawai, tafiya mai nisa ba kamar manadi dogon dutse, mutum ya ta gudu saboda ya ji tsoro, bai san ma ina yake, shi dai sai ya ganya Makka da tsananin gigita, kuma sun yi mu'mina yawa har so uku, amma da haka in suka arci kuma aka kashe da yawa daga cikin manyansu. Kaga Allah subhanahu wataala ya kama su da hukuma wannan rana, kuma shi ne yaƙi na farko, shi ne na farko kuma shi ne na ƙarshe. Domin shi ne na farko kuma shi Allah ta'ala ya nuna ma kafirai waɗannan mutanen ba ku yi yaƙi da su, ko gobe za ku yi yaƙi da su, to haka za a yi. Muminai ba su da dawakin da za su hau, ba su da raƙuman da za su hau, galibinsu duk ƙasa suke ba. Jibi tafiyar ƙasa zuwa Badar, ga wahalar tafiya, ga ba makamai, waɗansu ma da hannu suke faɗa. Amma Allah subhanahu wataala suna da gaskiya shigan masu faɗa, su kuma kafirai suna da dawakiya sun masa yawa, suna da raƙuma kullum sai sun yanka raƙumi tara wanda suke kadawa a canja naman shirin nan saboda yawansu. Kullum raƙuma suka tafi da su da yawa, banda kowa yana da kuma ga na koran hadan da suka zama guziri suna yin abinci da shi. So kuma musulmi ba ma magana wanda za su hawa ba su da bari wanda za su yanka, kaga ga yunwa kuma ga mi ga azumi ana yi, ga zahir rana, ga cikin duwatsu ne ba cikin innuwa ba ne, cikin sahara ce irin ta duwatsu, ga azumi ana yi, ba a ci ba a sha, su kuma da jin suna ci suna sha, amma duk da haka nan aka yi raga-raga da su, aka yi kace-kace da su, aka dargaje su, aka wargaza su, aka watsa taron su, aka kore su, suka wace suka gudu suka bar ladan su. Allah ya kiyaye. Wa rabbuna ar-rahman, Ubangiji mu Allah mai yawan rahma, al-musta'an shine wanda ake neman taimakon shi, ala ma tasifun, abu sabon da kuke siffantawa, ma'ana muna roƙon Allah mahaliccinmu mai yawan rahama, kuma muna neman taimakon Allah subhanahu wataala, abu sa maganar da kuke yi cewa sai kun ci nasara akan mu ya ku kafirai, maganar da kuke yi cewa sai addininmu ya ƙare, sai an bar addini. Saboda haka mu a cikin irin wannan lamari mu ba mu jiji da kanmu, ba mu kuri kamar yadda ku kuke kuri cewa sai kun ci nasara sai addininmu ya tsaya, to mu ba mu yin kuri, ka san kuri ba ya da kyau. Bahaushe ya ce kuri dan habiya. Duk kurin shi da ya ga musa yake, ka ga kurin banza ne, to ba a san ka zan yi kuri da addininka, ka zan yi kuri da imaninka, ba a san ka zan yi jiji da kai. Wal ujubu shine abinda mai adari ya gaya mun, yana daga cikin abinda mai imani za a yi nisanta shi, al ujub, kuri da takama mutum ya bar shi. Kaman annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya gaya masu cewa ni ba ni kuri da kaina, kuma ni ban dogara da wayuna ba, ban dogara da ƙarfina ba, innama ina neman taimako ne ga Allah mai rahama, wanda kowa da kowa yana ga hannun shi. Ko ba haka ba? Shi Allah ta'ala kowa da kowa yana hannun shi, shi yasa lokacin da ya ga dama ya maka abu sai ya maka, saboda ga hannun shi kake. Kuma Allah ta'ala yana cewa to yi fatan samun rahmar Allah subhanahu wata'ala wanda kuka nemi taimakon shi, kuma Allah subhanahu wata'ala ya karɓa ya jiro. Duriya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala, wannan shine ƙarshen wannan sura mai girma, suratul anbiya. Muna fatan Allah ta'ala ya sa abin da makaranta a cikin ta na aiki mai aiki, na riƙewa da ƙudircewa mu riƙe mu ƙudirci. Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace albarkacin wannan sura da muka karanta muka kawo ƙarshenta. Muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya biya mana duk buƙatunmu gaba ɗaya. Allah ya sa mu dace da alkhairin duniya da lahira. Allah ya yi mana duk matsalolinmu. Na'am. kira sallah.
Inda Allah ya ce wala kad katabna fi zabur min ba'di dhikri da wa atayna Dawud az-zabura yace min araba mish afasara mish ya bambancin su
ba bamban ba alaka tsakanin su wala kad katabna fi zabur da wa atayna Dawud az-zabura wai mai bambanci wancan littafi ne na Annabi Dawud wannan kuma littafai ne kenan ko wanda da wurin shi suna ne ya tara su amma ko wanda da ma'anar shi na'am
to wannan wata tabarma ce ke da zanan harufa a bisa manta yace ana iya zama bisa manta ya halitta zauna a samanta
harufin
harufa yace na larabci
yace wata tabarma ce tana da kalmomi harufa na larabci baka ce alifun ba'un ta'un sa'u ko ya halitta a zauna ta ya halitta amma dai a zauna wani ta yayi to da mamaki wasu harfa ne na Qur'ani aka waware in ka tattara za su iya baka wata kalma to wala ka bai kamata amma dai mutum ya yi zanna babu wani abu da ya hana sai dai gurin kai zaman to wani abu ne sai mutum ya kaure shi na'am
wannan ma'ana ba ta zo cewa in adari da wa in nace ana kaddara ko bayan menene bai ma'ana dai ba ta zo bane
wai nadiri kana tambaya wai nadiri da muka karanta wai nadiri la'allahu wai nadiri ya qaribun am ba'idun ma tu'adun wai nadiri la'allahu fitnatul laku wannan din din ma ce ma'anar ta ma adiri yasa muka ce ba mu sani ba ni ban sani ba muka fassara ta haka in tana zama matsayin ma saraka korewa ne akai ba ta in an yi kaza ba sha ta maji ma adri a qaribun an ba'idun ma tuwa ma adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ila hin Allah ya sa mu dace na'am
sai bar addu'a ko wanda sun ka ce an yi kidafin kan wanda iyayensa da mutane da yan gidansu da daya da uwa da uba da wasu yawa kuma da masu neman biyan bashi da wanda suke neman lafiya da wanda suke jarrabawa da wanda su da addu'o'i ne dai da wanda ba
akwai bara addu'o'i da fatan alkhairi da fatan ci gaba da samun nasara da kuma rabuwa da matsaloli cikin addu'o'in da aka rubuto ana bara duka Allah subhanahu wataala ya sha hawaye
amin
wanda ake nema na cin nasara Allah ya bada wanda kuma ake nema na rabuwa da wani sharri da wata wahala Allah subhanahu wataala ya raba
amin
Allah ya kawo mana alkhairi ya raba mana sharri
amin
akwai ɗaya daga cikin masu daukan karatun nan ga yana mallam Aminu shi ma yana bara addu'a rana ya ce zai ma kauna shi aure insha Allah yana bara addu'a Allah ya kawo ranan kuma Allah ya sa a daura aure lafiya
amin
Allah ya ba su zaman lafiya da dukkan ma'aurata gaba ɗaya mu musulmi Allah subhanahu wataala ya sa mu su albarka
amin
Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta
amin
ka ba mu asiri duniya da lahira
amin
Allah ka yabe mana duk mazalolin mu ya Allah
amin
ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali
amin
Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu kwanciyar hankali a cikin kasan mu ya Allah
amin
Allah shugabannin mu Allah ka kara musu gaskiya ya Allah kara musu adalci da riƙon amana
amin
dukkan abinda za su yi da amfanin mu Allah ka bar su ya Allah
amin
Allah kada ka hana su ya Allah
amin
Allah kada ka bari wani abu zo ya hana su ya Allah dukkan abin da za su yi domin ya cutar da mu Allah kada ka bar su yi mana shi ya Allah jami'an tsaron mu Allah ka kare mana su ya Allah marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya mariga ya Allah ka jikansu da gafara da rahama Allah ka sa su huta Allah ka damu da su gida aljanna Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta Allah ka raba mu da talauci ya Allah Allah ka raba mu da yunwa Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe Allah ka sa mu kasuwancin mu albarka Allah ka sa alkhairi cikin aikin mu da kasuwancin mu ya Allah Allah ka rika mana ya Allah Allah ka kare mana kasuwancin mu da ayyukan mu ya Allah daga dukkan abin da zai bata shi ya Allah Allah ka inganta rayuwar mu ya Allah Allah ka tsara mana dan kai tsakanin mu ya Allah Allah ka raba mu da kiyayya ka raba mu da kiyayya ya Allah ka raba mu da rabuwar ka ya Allah Allah ka sa mu zaman tuwa da umma guda da ya Allah masu tausaya ma junan su ya Allah masu taimaka talaka ma junansu ya Allah masu ganin darajar juna ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allah abinda muke karantawa Allah ka sa ya amfane mu duniyar mu da lahira Allah ka sa mana jagora gida aljanna ya Allah kurakuren da muke Allah ka yabe mana Allah ka gabarta mana ya Allah Allah ka sa mu gane su ya Allah mu gyara ya Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.